Wannan nasarar na zuwa ne bayan amincewar gwamnatin Najeriya bisa ingancin amfani da fasahar 5G bayan gwaje-gwaje da shawarwari da aka yi kamar yadda ministan sadarwa Ali Isa Fantani ya yi ƙarin bayani.
Wannan tsari na 5G wanda fasaha ce ta zamani wanda ci gaba ne akan 2G da 3G da 4G da zai bunƙasa harkar tsaro muke fata da ikon Allah kuma zai bunƙasa tattalin arziki na ƙasa. To LCC ke da alhakin su duba wani kamfani ya cancanta wanne ne bai cancanta ba don a tabbatar da an yi adalci kuma ba a yi son kai ba sai aka zo da damun tsari na auctioning bisa ga yadda doka ta samar cewa duk wanda yake bukata ya zo ya bi ka'ida a bawa kowane dan kasa kuma kowane kamfani daman ya zo ya fada abin da zai bayar har a duba wanne ne fi cancanta wanda hukuma za ta amfana da shi na Najeriya a bashi wannan
lasisin da aka bayar da guda biyu ne kuma kamfanonin sadarwa uku ne wato MTN Airtel da Mapap suka tsallake zuwa takarar cancantar shiga neman lasisin amma daga karshe biyu daga ciki suka yi nasara Professor Umar Garba dan shine shugaban hukumar ta NCC
kamfanoni guda biyu su suka yi nasara akwai kamfani wanda yake sabon shiga cikin wannan gasa wanda dama mun ba da wannan dama ana ce musu Mapap Communications Limited su suka zo kamar na daya kuma sai kamfanin da an san shi MTN Nigeria PLC su kuma su suka zo na biyu kudin da aka samu za su kai kusan dala ta Amurka miliyan 273 yan wadansu abubuwa ino Mapap ba su biya wannan kudi haka ma kuma MTN su ma wannan kudin da su ga an samu jimlar kudi wajen miliyan 530 shine abin da aka samu wa gwamnati ta kasar nan domin ta yi amfani da wannan taya jama'a kasar nan aiki
shugaban kamfanin sadarwa ta Mapap Dr. Musbahu Muhammad Bashir ya yi ƙari da cewa ƴan Najeriya za su ci moriyar wannan lasisin da suka samu
wallahi su samu more data more coverage more security da kuma duk abubuwa na mara rayuwa za su samu a cikin wannan life tunda da mun muna cikin industry din ba yau muke ba muna nan muna yi amma dai muna yi a gefe to yanzu ne muka tsunduma ciki gabaki daya kuma zamu bada namu contribution
Aliyu Sa'idu Abubakar commissioner da ke wakiltar Arewa maso gabashin Najeriya a hukumar ta NCC ya bayyana cewa akwai alfanu mai tarin yawa da wannan sabuwar fasaha ta zamani za ta yi wa al'umman Najeriya musamman yankin Arewa da ke fama da matsalar tsaro
babban amfanu da mu zai mana a yanzu mu mutanen Arewa maso gabas da Arewa maso yamma na magana fannin tsaro shine babban murnan da zamu yi da wannan abu in Allah ya yarda wannan 5G zai taimaka kwarai da gaske majami'an tsaron mu da hukumomin security da sauransu yana za su dakule wayannan ta'addancin da ake yi a Arewa da kuma na ko'ina a Najeriya dan haka yana daya daga cikin manyan alkhairi da zamu samu a 2022 din wannan 5G din yazo into existence
Ana sa ran wannan sabuwar fasaha ta 5G za ta soma aiki daga sabuwar shekara ta 2022 mai kamawa a Najeriya. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.